Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Talata 6 ga watan Yuni shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Alheri da kanin labaran duniya.
Sir Mahmud, tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican a shekara ta 2024. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na neman gwamnatin Malawi ta dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira 8,000 ficewa daga wani sansani da ake fama da cunkoso. Kana ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ƙasar za ta sake buɗe ofishin jakadancin ta a Saudiya wannan mako, inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan shafe shekaru 7 ana taƙaddama.
To kanin labaran duniyar kenan. To a yau ne ake sa ran za a rantsar da wani dan asalin Najeriya a matsayin bakar fata na farko da aka zaba a mukamin magajin garin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. To ko me ya kudaitar da Yemi Mobolade neman wannan mukami?
You know, part of the immigrant story is that we see opportunities. We see possibilities.
Yace wani tashi na al'amarin mu baki shine muna duban duk inda wata dama take. Muna kuma bibiyar inda zamu sami damar.
To a jihar Plateau Najeriya kuwa takaddama ake tsakanin shugabannin kananan hukumomi 17 da gwamnatin jihar wacce ta dakatar da su daga aiki. To ko me masana shari'a ke cewa kan hakan?
Ko da kuna da korafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almandahana ko sun yi wasa su da kudin jama'a, gwamnati zai da iko ya cire su.
Za ku ji ƙarin bayani, muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya shigar da takardar jiya Litinin, inda ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican a shekara ta 2024. A wani yunkuri na shan gaban tsohon shugaban ƙasar da ya yi wa mataimaki Donald Trump a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai kwato fadar White House daga hannun shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat. Pence, wanda tsohon gwamnan jihar Indiana ne mai ra'ayin mazanjiya, ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin Trump, amma ya samu saɓani da Trump lokacin da ya ƙi amincewa da buƙatar ta Trump na hana majalisa ƙin amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudana a shekara ta 2020 da ke nuna cewa sun sha kayi, da ya haifar da tarzoma da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 a majalisar dokokin Amurka da ya kai ga kama mutane sama da 1,000. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa "My Pence ba shi da ƙarfin halin yin abin da ya kamata a yi." Pence ya bayyana cewa Trump ya jefa iyalina da duk waɗanda suke ginin majalisar cikin haɗari a wannan rana, kuma shi ne za a ɗora wa alhakin. Kwanan nan Pence ya ba da bahasi a gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci da ke binciken Trump. Yanzu Pence yana fatan shawo kan jam'iyyar tasu masu kaɗa kuri'a cewa ya fi Trump da sauran gungun 'yan Republican da ke neman jam'iyyar ta tsaida su takara cancanta zama ɗan takarar shugaban ƙasa a Republican. Sai dai ƙungiyar jin ra'ayin jama'a ta 'yan jam'iyyar Republican na nuni da cewa duk da cewa Trump yana fuskantar binciken laifuka da dama da suke da alaƙa da shugabancinsa, yana kan gaba a zaben fitar da gwani, inda gwamnan Florida Ron DeSantis yake biye da shi a matsayi na biyu da maki 30, yayin da Pence da sauran masu sha'awar jam'iyyar ta tsaida su takarar shugaban ƙasa suke bin su a nesa da goyon bayan ƙasa da kashi 5%. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na neman gwamnatin Malawi ta dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira 8,000 ficewa daga wani sansani mai cunkoso. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce ta damu matuƙa da rahotanni da ke cewa yara na daga cikin waɗanda aka kama da kuma ake kai su gidan yari a Lilongwe, babban birnin ƙasar. kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce tilastawa 'yan gudun hijira ƙaura ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na 'yan gudun hijira da Malawi ta amince da su. Idris Ali Nasa, wanda yake tare da kungiyar ta Human Rights Watch da ke aiki a Malawi da Zambia da kuma Zimbabwe, ya yi ƙarin haske kan lamarin a hirarsa da muryar Amurka.
The reports of this raid being carried out by military men and the police who are arresting indiscriminately.
Rahotanni da ke nuni da cewa wasu sojoji da 'yan sanda ne suka kai wannan samame inda suka kame mata da yara da kuma tsofaffi. Da farko an kai su gidan yarin Maula da ke binin Lulangwe. Ba wai kawai hukumomi na cin zarafi a lokacin kamawa da tsare yaran ba, har ma da tilastawa mutane fita daga gidajensu da ya saba wa doka. A makon da ya gabata, 'yan sandan Malawi suka cafke wasu 'yan sanda guda biyu da laifin karɓar toshiya a hannun 'yan gudun hijira 7 daga Burundi domin ba su kariya daga tilasta masu ƙaura daga wannan sansani a Latilas. Malawi ta fara tilastawa 'yan gudun hijiran ne ƙauracewa wato ƙaura a watan da ya gabata bayan cikar wa'adin da gwamnati ta ɗibarwa 'yan gudun hijiran ranar 12 ga watan Mayu da su tashi daga sansanin bisa daɗin kansu.
To nan ba da jimawa ba, alheri za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, a yau Talata ne ake rantsar da sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado a nan Amurka. Yemi Mobolade ɗan asalin Najeriya shi ne baƙar fata na farko a tarihin birnin da aka taɓa zaben wato magajin gari. A hira da Haruna Shomar Rabar Jos gabanin rantsar da shi, Yemi Mobolade ya faɗi abin da nasarar da ya samu take nunawa a duniya.
Yeah, for in this city for a to be the first elected black mayor and to be the first immigrant mayor.
Hakika kasancewa magajin gari bakar fata na farko a wannan birni, kuma karon farko da bako ya zama magajin gari, abinda bisa al'ada da tarihi ba saba da shi ba a wannan birni namu, tamkar bude wani sabon tafarki ne. A koda yaushe nakan ce kasancewar ainihin yadda nake shi ma ya taimaka wajen samun wannan nasara. Ba zan ce ga dalilin da yasa na sami nasara ba. Idan ka dubi wannan birni namu, ka kuma dubi tsarinsa ta fuskar siyasa, akwai 'yan jam'iyyar Democrats, akwai kuma 'yan Republican, haka kuma akwai masu zaman kansu. Na sami damar shirya yakin neman zaɓe da ya yi nasara a kan dukansu, kuma ya kasance shugabannin yakin neman zaɓen ma baƙi ne baƙaƙen fata. Amma abu mafi muhimmanci a wannan nasarar, kuma babban sako zuwa ga shugabanni a duk faɗin duniya, shine duniyar mu buƙaci take da akawar da wasu bambance-bambancen ƙabilanci ko siyasa. Buƙaci take da shugabanni da za su baiwa waɗannan baya su fuskanci kyautata rayuwar al'umma fiye da muradin ɗarewa madafun iko. To wannan ne sakon da muka aike da shi a wannan birnin. To sai dai bisa al'ada, birnin Colorado Springs birni ne na jam'iyyar Republican, wanda hakan yasa ake ganin da wuya irin haka ta faru. Shin me ya gamsar da shi ya dage da wannan fafutuka har ya sami nasara?
You know, part of the immigrant story is that we see opportunities, we see possibilities.
Yace wani sashe na al'amarin mu baki shine muna duban duk inda wata dama take, muna kuma bibiyar inda zamu sami damar. Akwai wata babbar baiwa ga Amurka, kuma har yanzu mun fi baiwa akan wurare da dama. Na taso ne a birnin Lagos, kuma na san yadda asali na yake. Don haka idan ka sami kanka a irin wannan, to kuwa za ka ga dama iri-iri, sai kuma ka kama ka yi fafutukar binta. Ni ɗalibi ne da ke koyi da shugabanni da dama, kuma na ƙudiri aniyar koyi da su ta haujin baiwa mara ɗakunya. Abu na ƙarshe kuma shine idan ka duba inda kake, ka ga cewa akwai matsaloli, wasu lokutan ma har sun tsananta. To a maimakon ka tsaya neman wani da zai magance matsalolin, ka yunkura kai ma ka kawo sauyin da ake bukata. Akan haka ne ni da iyalina muka daga hannu, muka ce ku zaɓe mu, kuma gashi kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
And my family and I, we raised our hands to say, here we are, send us, and it paid off.
Fassarar kalaman Yemi Mobolade ɗan asalin Najeriya da ya kasance baƙar fata na farko da aka zaɓa a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs a jihar Colorado a nan Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Litinin, ƙasar Sin ta buɗe ofishin jakajantinta a Honduras a hukumance makonni kaɗan bayan da ƙasar da ke Amurka ta tsakiya ta katse hulɗar diplomasiya da Taiwan ta ƙulla dangantaka da Beijing. An gudanar da bikin ne a wani otel da ke babban birnin ƙasa Tugose Golfa. Saboda har yanzu Beijing bata fayyace ginin da ofishin jakajantinta zai aiki ba. Wakilin wucin gadi Yu Bo zai jagoranci ofishin jakadancin a Honduras kuma zai jagoranci aikin neman ginin ofishin jakadancin na dindindin inji jami'ai. Ministan harkokin wajen ƙasar Honduras Eric Reyna ya shaida wa manema labarai cewa shugaba Xiomara Castro zai tafi ƙasar Sin a yau Talata domin ziyarta aiki ta farko wadda aka shirya zai yi daga ranar 9 zuwa 13 ga watan Yuni. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ƙasar za ta buɗe ofishin jakadancinta a Saudiya a cikin wannan makon, inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan da aka shafe shekaru 7 ana taƙaddama. Kafofin yaɗa labarai na gwamnati sun bayar da rahoton cewa ranar Talata da Laraba za a buɗe ofishin jakadancin Iran a Riyadh da ƙaramin ofishin jakadancinta a Jidda da kuma ofishin wakilin ƙasar a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi a hukumance.
A gaida alheri Grace Abdu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Plateau Najeriya, shugabannin ƙananan hukumomi 17 da daukacin kansilolin jihar Plateau sun kalubalanci matakin da gwamnatin jihar ta dauka na dakatar da su daga mukamansu. A makon jiya ne gwamnatin jihar ta Plateau Kalim Muftuwang ya amince da shawarar da majalisar dokokin jihar ta aike masa na ya dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin jihar don gudanar da bincike kan kudaden da ke shiga da fita daga lalitar ƙananan hukumomin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
A taron manema labarai da suka gudanar, shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Plateau, Miscom Alex Nantuam, wanda shine shugaban ƙaramar hukumar Shandam, yace sun sami takardar gayyata daga majalisar dokoki, amma kafin su tattara bayanan su sai suka ga takardar dakatar da su a kafafen sada zumunta na zamani bisa amincewar gwamnatin jihar.
A dokance gwamnati ba ta da yanci ta cire mu a wannan wurin. Na nuna muku takarda da cewa sun rubuto mana rana 25 ga wannan watan 5 cewa suna so mu kawo takarda na kudin da ke shiga mana da kuma kudin da ke fita. Mu kuma mun mai da martani a rana 26 da cewa saboda yajin aiki da ma'aikata suke yajin aiki ba zai yiwu ku ba mu wannan abu rana 25 ku ce ranan 30, rana 26 ba aiki ba, Lahadi ba aiki ba, Monday kuma ranan hutu ne na kadamar da sabon gwamnati. Ba za mu iya kwana daya ka bada income an expenditure daga January 2022 zuwa date, baya yiwuwa don ma'aikatan ma basu a office. Yanzu ma muna kotu ne don dama kotu ta riga ta bada notice da cewa ko gwamna ko majalisa ba ta da yanci ta yi wannan abu sai kotu ta gama cin karanmu.
Su ma kansilolin jihar sun gudanar da nasu taron manema labarai. Honorable John Dashe shine shugaban kungiyar kansiloli a jihar Plateau.
Gwamnan Plateau State wanda ya kira kanshi cewa shi ya san doka, cewa shi bai taba ketare doka a Plateau State ba, amma kuma sakanin awa 48 sai muka gan cewa ya zama mutum daban. Yanzu muna tambayansa ne ya karanta mana dalilin da yasa yace ya suspending local government, all the political structures.
Sunana Honorable Moses Dachun Dadon, chairman na Conference of Leaders Plateau State. Mu ne muna da haki na chidin chairman that is elected a local government by State House of Assembly. Kuma abinda yasa yana faruwa haka, local government as the top tier na gwamnati an dauke ta kamun kaya ne, kamun waya ne na aljuhun gwamna,
and bai kamata ya zama haka ba based on duka shi yasa muna kiran gwamnati yanzu about the total autonomy a local government
lawaya mai zaman kansa a Jos barista Yakubu Sale Bawa ya mun fashin baki kan abinda dokar kasa ta ce game da dakatar da shugabannin kananan hukumomin
sashe na 7 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da local government ita ce ainihin ta demokradiya idan aka ce democratically elected dan haka gwamna baya da hurumi bai da iko bai da dama ya dakatar ko kuma ya ce local government da chairmomi ko kuma kansiloli wannan number 1 wannan sarkakkiyar da suka samu kanta an taba yin ta a jihar Katsina lokacin gwamna Aminu Bello Masai aka ce suka je kotu kolita gaba ɗaya ta kasa wato supreme court anan sai court ta ce ba a yi koda kuna da korafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almandahana ko sun yi waso so da kudin jama'a gwamna bai da iko ya cire su
kotu ce kadai za ta warware wannan takaddama inda wasu bayanai ke cewa tuni ma gwamnati ta zayyana sunayen shugabannin riko da za ta aike a kananan hukumomin Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
kuma da Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
a lokacin da Buhari zai zo kowa ya amane duk wani abu wannan rashin gaskiya ba zai taba faruwa ba
a cikin shugabancin da ya kirshi sakataren shugaban ne gaba ɗaya ma ai an gama cikin hajji rai sama kakan sai yanzu in ka biya zuwa a fara shugaban kasa a yanzu ne mun akwai dan uwan sa yanzu ne kake ka tambaya akan shin da yaran ne yake bishi kullun da yake bishi ma kullun da yake bishi an taba shi
wato ina mamaki yanda adawa yake da kushi basira
to shugaban kasa in yace zai yi zama militant dama ana zargiza cewa ai soja ne zai yi soja
duk wayennan dan kankamba da ni na iya wanda suka zo suka kori mutanen arziki daga jikinsa su ne fa yanzu suka fara zagin sa
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yanzu haka dai tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana birnin daura na jihar Katsina yana hutawa bayan da ya hannunta Najeriya ga hannun Bola Tinubu mutumin da ke dab da fara dandana kudin sa a hannun kungiyoyin kwadago na Najeriya wanda suka ce suna shirin su fara yajin aiki na kasa baki ɗaya ranar Laraba din nan wato gobe kenan Allah ya kai mu idan shi Tinubu bai janye magana da yi ba na cewa ya shirye tallafin man fetur to magana janye tallafin nan man fetur tana ɗaya daga cikin abubuwan da Buhari ya tafi baro Tinubu ya fama da su bayan shi akwai wasu abubuwa da 'yan Najeriya suke ci gaba da tunawa game da mulkin Buhari
suna Nasir Isa Abubakar Bamban Kabi to gaskiyar magana shine ba a taba gwamnati da ta gaza tun daga zamanin mulkin mallaka har zuwa wannan lokaci ba kamar irin wannan gwamnati Muhammadu Buhari daga lokacin da Muhammadu Buhari ya fara neman mulkin nan 2015 daga lokacin nan yayi alƙawura iri-iri akan cewa zai inganta tattalin arzikin ƙasa zai inganta tsaro zai kuma dakatar da cin hanci da rashawa to duk waɗannan abubuwa da ya faɗa babu wani guda ɗaya wanda aka ga wani ci gaba akan shi hasali ma sai ci baya da aka samu akan waɗannan abubuwa duka gabaki ɗaya
sunana Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria
ci baya aka samu ma musamman Buhari ya zo da abubuwa guda uku ne da yake zai yi wa ƙasa yaki da cin hanci da rashawa tabbatar da tsaro farfado da tattalin arziki za ka ga cewa na farko tukun a zamanin shi ne aka samu rugujewar tattalin arziki kusan kashi uku sannan a zamanin shi ne aka sace ɗaliban makaranta a kankara aka sace a yawuri wanda ke har yanzu nan ba a sako su wasu ba a sako su ba
sunana Imam Ibrahim Lawal Usama gaskiya mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari zamu iya cewa ya cimma nasara ta wani bangare kuma bai cimma nasara ba rashin cin nasarar da bai yi ba shine wajen yaki da cin hanci da rashawa da ya mu alƙawari ma 'yan Najeriya na biyu kuma inda zamu ce ya cimma nasara da ƙarshen nan yanda ya tsaya ya ga an yi zabe wanda a tarihin Najeriya ba a taba kwatanta irin wannan zaben ba aka samu aka yi shi lami lafiya wannan nasara ce ba ƴar karama ba
haka ne to yanda muke ci gaba da duba mulkin Buhari na shekaru 8 da kuma abubuwan da yi wanda ya kammala da kuma waɗanda ya barwa Tinubu ya ci gaba da fama da su kamar wannan magana tallafin man fetur dinnan Bakinmu Buba Galadima na jam'iyyar NNPP da Yunus Tanko na jam'iyyar Labour da Salihu Mustapha na jam'iyyar mai mulki ta APC da kuma Dodo Oroji na PDP suna ci gaba da duba sauran ayyukan da Buhari ya baro ita sabuwar gwamnatin Bola Tinubu ta fama da su a yanzu.
Yunus Tanko ka ji tambayoyin da ake yi kai lokacin ka ne. Faɗa mana waɗannan abubuwa alƙawarin Buhari nan. Guda ukun nan musamman kamar yadda indiya ka da tsaro cin hanci da rashawa da ina jin samar da ayyukan yi
na
shin
ya kuma da hanci ma ko guda ɗaya babu ba ma babban da kike magana ce wanda ana ganin su a kan coci da yake magana sun kuma gidajen kowa
kawo ta yaya
ba ga shi ana ɗauke mutane ɗin kuma kusan kamar sun tsaye kowa a gidansu za ka hanci da gidansu za ka shiga gidanka kurin da ƙarfi da ya ji za a ɓace maka da. Kuma shekaran ji a nan Kaduna sai da aka yi kai nan Kaduna birnin gwari ba ka iya shiga Kaduna ta tamu ce har lokacin da shi ma su zuwa a cewar cewar gaba ɗaya maganin gaba ɗaya ya tamu ci to an karɓi da wani gefen gari gaba ɗaya in sun zama wansu nan kudancin Kaduna ba ka iya shiga kasan mutane laifi kamar awaki sun kuma cewa an yi maganin tsaro a arewacin Najeriya ba a kula ba kuma maganin arewa ne. A maganar cin hankali maganar cin hankali da ba mutum ne a kawo mutum na a garje. A cikin shugabancin da yake da shi sakataren su kan ne gaba ɗaya ma ya an kama su cin hanci da rashawa ƴaƴan su yanzu in ka bi yanzu a fadar shugaban kasa a yanzu nan akwai ɗan uwansa yanzu ne ka je ka tambaya a kan sun da yaron nan yake da shi kuɗin da yake da shi ne ma kuɗin kuɗin da yake da shi an taɓa shi
ai ba bincike ba
a to ayi mana ai yanzu ma an dauke shi an sai da gonar kasar waje ai muna maganar Buhari da muka sani ne Buhari muka sani ba ko ka kula ba ka isa a gidansa ba. Saboda tsarin amari ba wani amari ne mun zan gidan mun yana zuwa ne ba wai kuɗaɗe ba 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 ya wani mun
ba shi da kuɗi ne
ba ba wai kuɗi haka ne mun ji dauka da ni ne mun ga ni ina aika mota ne a ga dauko Buhari zo program ina ni ne mun ga mun sai ta ko an muke magana ta hakuri da mun ga ne ni ta abin da ya hanu ne ya ta kuma an yi mana ne mun ga to ka ga hanyar cin hanci da sawa kenan a dukkan an take ina suke a kasa da shi ne a kan hukumar gani yanzu ba ba ƴan goma ba zuwa gona
gona ne ta fama da
shi ai shi ne da ke magana
ni na tattali arziki din nan an samu tsaya cewa arziki
wanda ita ta ga roka take ba mutane har da yakin da covid take zuwa ba kan uwan da gidan za su zo su
ba wannan
covid ne ake ba amma na ci gaba ne ina su kuma nasu
wannan an ce
covid na ce maka mutane ne ba aka ce an matsalar ta da aka ci da su ana kun kona gidansa amma aka ce ana ci gaba mutane ko an ce an kula wa mutane inda ake amfani da waya ana ɗaukar birniyoyi a kowane mutum zai aiki da kwatin zai na wurin waya guda ɗaya ina da nuna mutu a
yan wa shi ne musu tanko a Dodo Oroji faɗa mana duba waɗannan abubuwa guda uku ba sai na sake nana ta su ba shin in Buhari ya cimma su in bai cimma su ba ya kai kake hangiya ma.
To gaskiya kamar yadda nake daga farko duk in ce Najeriya a lokacin da Buhari zai zo kowa ya tsammani duk wani abu wani na rashin gaskiya ba zai taɓa faruwa ba saboda ni irin
ko kana cikin masu mara kirarin da sai mai gaskiya din nan
lokacin da aka ina ciki ina ciki
yanzu ba kai ba ne ce ni da shaida
sai da ku shekaru ba da shi ne yayin nan dawa a lokacin ka gane ba abin da cewa muke ai duk wanda ke tsoron sa suna tsoron zo da ba su da gaskiya kowa ya tsammani duk wani abu da yake gaskiya ya riga ya mutu wannan bai yawa ne ba a saki don ka duba ai abin ba shi abin da ya faru ba shi ya faru ba yanzu.
Comrade Mustapha Salihu.
Wato ina mamaki yanda adawa yake dakushi basira ai babu yanda za a yi ka yi tsammani kana da iliminka na zaman duniya kana da iliminka na boko kana da iliminka na addini ya zama cewa ka yi tsammani yanda mutum ya yi aiki a lokacin da yake aikin soja haka zai zo ya samu wannan result din individual shi kadai ya samu wannan result din kuma aikin civilia a demokradiyya kasancewa akwai constitution akwai national assembly ko nisan ya kai can akwai jihohi suna da nasu yanci ko ba ka ba akwai judiciary suna da nasu yanci sannan abubuwa da za ka yi duka yana da limit da yanzu za ka kama mutum ma tukuna mutane nora aka kama judiciary suka sake su mutane ne yana mata bai jira ba da oda su ce karfe duk farko ma ka kalle su su ga hukumar abin da judiciary to shugaban kasa in ne ce zai zama militant da mun ana zargi da cewa ai soja ne zai aike soja to a lokacin da for example su ne ko tace kar ko babban kotun kasa tace kar a kama ka
kasa ci kuyi sai ka kama ko ko gidanka da aka yi mata so ka bar shi a bar shi ya za ka yi amma dai kowa kuntu ya ki Allah ya san cewa yanzu akwai tsawatarwa yanda ake shiga babban banki Nigeria Central Bank a ɗibi kuɗi da a yi shi yanda ake kungiya ba
yanzu ba a ɗiba
ba a yi kungiya ba at least ko za su ɗi ba sai dai su yi sha sace amma ba za su ba za a yi ba da wani ba za ka ce ba za a yi ba bugos ka san ni ne rage jirage wanda suke jirage ne bugos jirage ba ni ne a fahimta da alƙaluma to wallahi 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 alƙaluman da effort da aka yi a yaƙi da ta'addanci a Nigeria wallahi ana ba mu numbar yabo domin ba a tsammani za mu saura a ƙasa ɗaya ma a wannan lokaci da muke ciki domin harkar ta dace ba ƙarasa ba ba ƙarasa ba sauran abu na ƙarshe abu na ƙarshe abu na ƙarshe ba gani tsaro ko ya sauki tsaya a kan shi ai tsaro abu ne na gwamnati akwai soja sannan akwai jama'a kuma duk wanda bai sami guda uku na wajen shaji ba a lokacin da muka zo nan babu gwamnati babu sojan babu jama'a amma yanzu kowa ya san nawa aka kashe wasu makamai kuma an san makaman da muke da shi da quality na soja da muke da shi ba zai yake da ba
eh zo mu ne kike nan idi da mu ga Ladi Maduba mana da za mu hada ma tambaya biyu bari ma mu sa su kamar haka a duba irin nasarorin shugaba Buhari wace nasara ya cimma musamman a arewa wace nasara ya cimma a kudu sannan menene za a ce babban aikin da shugaba Buhari yayi wanda za a tunawa da shi
babban nasara da yi shine ya arzuta na kusa da shi
to
babu shugaban kasa
bayan kuɗi kasar ba kuɗi
to yanzu aka yana neman za a bashi izini ya bada dala na bashi miliyan 800 an yi abin da nake tausayawa General Buhari shine duk waɗannan yankan kamba ba na na'iya wanda suka zo suka kori mutanen arziki sahihan mutane daga jikinsa su ne fa yanzu suka fara zaginsa su ne suka fara kai shi kotu kuma yin shiri ya kare kansa duk waɗannan da kake ji suna farmo ran da ya taka ya bar gidan gwamnati su ne za su fara zaginsa mu din da yake gani muna gaya masa gaskiya sauke kayanka ka gyara ba ya nuna sauke mu raba ba da ake gani kamar magiyansa mu ne ma watakila za mu iya kare shi domin waɗannan baƙin haure da suka zo ba su san asali ma yadda aka yi Buhari ya zama abin da ya zama ba don tun yana tsirarensa ba shi da ko kwabo tsirara ba da kuɗi ba tsirara ke na
shi da dai kuɗi sosai
to an rai da shi muke fama muke sama masa ƙuri'a miliyan 12 da rabi zaɓe uku duk waɗannan da suka taro suka zo aka ce ya ci gwamnati da su da gwamnonin da ministocin da waɗannan shugabanni da suke tunkaho ƙuri'a ne suka ƙara akan 12 da rabin
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana a cewa lokacin da zamu dawo mu yi tambayar shin tsakanin kudu da arewacin Najeriya wane yanki ne fi cin moriyar mulkin Buhari yanzu kan a madadin su bakin namu Buba Galadima da Yunusu Tanko da Salihu Mustapha da kuma Dodo Oroji da kuma musamman shi Nasiru Almulika da ya shirya mana wannan muhawara a Abuja ya kuma na ita a nan ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington muke fatan mun bakun lami lafiya
to madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaici
tsohon mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican a shekara ta 2024. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na neman gwamnatin Malawi ta dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira 8,000 ficewa daga wani sansani da ake fama da cunkoso.
Kuma masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kina agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada a manta a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na internet wato domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a kazalika muna nan a kodayaushe a shafukan mu na Facebook Twitter Instagram da ma YouTube yanzu a madadin alheri Grace Abdu da ta ni gabatarwa da Jumbe Hamza da ya hada mana shirin sai injiniyarmu Helen ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.